This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Ba masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a yau Alhamis 27 ga watan Agusta da kuma fatar kun waye gari lafiya. Ga kanin labarai.
Jiya Laraba, kasuwar hannayen jarin Amurka ta tsaida jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi. ‘Yan sanda a jihar Virginia ta gabashin Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kisan gillar da aka yi ma wasu ‘yan jarida biyu a bakin aiki jiya Laraba shi ma ya mutu daga bisani. Sannan shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar kin bakin haure jiya Laraba.
Kanan labaran kenan. Jami'an tsaro a jihar Barnan Najeriya sun gabatar da waɗansu mutane da suka ce babu kage a laifukan da ake zargin su da aikatawa.
Ai mun ji labarin su ne daga jama'a, muka yi kokari muka yi musu gadar zare sai ga kuma mun kama su.
Sai kuma wannan albishir ga masu neman haihuwa.
A yanzu dai halin da ake ciki, idan dai mutum yana da kuɗi yana so, to kowane iri ne matsalar shi za a iya samun magani da za a iya taimaka mishi yanda zai samu nashi rabon.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba a shirin domin iyali, amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Jiya Laraba, kasuwar hannayen jarin Amurka ta tsaye da jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi, ta yadda ma wasu muhimman hannayen jari suka miƙe da kashi 4%. Ɓangaren jo na kasuwar wanda ya ga durƙushewa har ta 10 wani abu. A jiya Larabar ya karu da maki har 619, karuwa ta 3 a yawa da ya taba gani a tarihinsa. Kasuwannin hannayen jari sun yi tarkitowa ƙasa cikin makonni 2 da suka gabata saboda fargaba game da tafiyar hawainiyar da tattalin arzikin China ke yi. Babban bankin China, wanda ya rage kuɗin ruwa ranar Talata don kuɗi ya yawaita a hada-hadar ƙasar, ya ɗan ƙarfafa kasuwar hannayen jarin ƙasar amma na wucin gadi kawai. Daga bisani, babbar kasuwar hannayen jari ta Shanghai ta rasa 'yan ribar da ta yi har ta ɗan durƙushe zuwa lokacin tashi. Darajojin da suka fi miƙewa su ne na Nikkei ɗin Japan, wadda ta haura da kashi 3.2%, da kuma Kospi ɗin Koriya, wadda ta ƙaru da kashi 2.6% lokacin tashi. Masu hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York ta Amurka saka ce fargabar da rashin gaskiya a harkar kuɗin China ke janyowa ma masu saka jari ta fi wadda tafiyar hawainiyar tattalin arzikin China ke janyowa. Wani mai saka jari mai suna Stephen Wolfire ya gaya muryar Amurka cewa masu saka jari na sara ne suna duban bakin gatari a maimakon kiɗima. Shi kuwa Alan Wells na ɓangaren kasuwar na DME Securities ya fi alaƙanta sarƙaƙiyar da kasuwar ke ciki ga abin da aka saba gani a lokacin bazara na sama gami da rashin tabbas kan manufofin kuɗin China.
'Yan sanda a jihar Virginia ta gabashin Amurka sun ce mutumin da ake zargi a kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki jiya Laraba shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar raunin harbin kansa da ya yi. Vesta Flanagan, wanda tsohon ma'aikacin gidan talabijin ɗin ne da mutanen biyu da ya kashe suke aiki, ya harbi kansa ne yayin da 'yan sanda suka tinkare shi a wata babbar hanya a bayan birnin Washington. Ya mutu ne bayan 'yan sa'o'i a wani asibiti a cewar hukumomi. Ɗan bindigar ya buɗe wuta ma 'yan jarida Alison Parker, 'yan shekaru 24 da haihuwa, da kuma mai ɗaukar hoto Adam Ward, ɗan shekaru 27 da haihuwa, a yayin da suke hira da wata 'yar kasuwa a Smith Mountain Lake, daura da Roanoke mai tazara kilomita 375 daga kudu maso yammacin birnin Washington. Parker da Ward sun mutu nan take a inda aka harbe su. an kai harin ne yayin da yan jarida gidan talabijin din WDBJ take yi wa Victor Gana, shugabar kungiyar yan kasuwar yankin, tambayoyi. Ita ma Gardner an harbe ta a baya amma ta rayu.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar kin bakin haure jiya Laraba. Ta ce kasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulakanta masu neman mafaka ba, abinda ta ce daban kunya da takaici. Mrs. Merkel ta ziyarci Haidenau, inda masu zanga-zanga salon 'yan Nazi suka yi ta jifar 'yan sanda da kwalabe da tartsatsin wuta a ƙarshen makon da ya gabata, a yunkurinsu na hana bakin haure zama a wannan ƙaramin gari da ke daura da kan iyakar ƙasar Jamus da Czech daga ɓangaren gabas. Mutane da dama sun taru daura da sansanin na 'yan gudun hijira na Hidau a gabanin isarta, inda wasu suka yi ta mata ihu suna cewa mai yin zagon ƙasa makasa kawai, kuma ɗin mu bijararru ne. To amma shugabar ta Jamus ta yi Allah wadai da masu zanga-zangar. Ina so in sake jaddadawa, yayin da muke fuskantar wannan abin takaici da ya wajaba mu ɗanɗana a nan, cewa mutunci da karamci ga duk mutumin da ya zo wurinmu wata martaba ce da ƙasar Jamus ta mallaka. Amma abin da ya faru a nan abin kunya ne da kuma ƙyama. A halin da ake ciki kuma ruɗa mun batun 'yan gudun hijira a kudancin ƙasar Hungary ya ƙara taɓarɓarewa, ta yadda har sai da 'yan sanda suka yi ta harba barkonon tsohuwa a sansanin 'yan gudun hijira na Ruske, bayan da 'yan gudun hijira wajen 200 suka ƙi a ɗau hotunan hannayensu suka kuma yi yunkurin barin wurin.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiyar nan mai matukar kawo ƙarshen yakin da ake shafe watanni 20 ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye da tsohon mataimakinsa ke jagoranta. Kiir dai ya bayyana shakku yayin da yake rattaba hannun a jiya Laraba a hidimar da aka yi a Juba, babban birnin ƙasar. Akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi watsi da su cikin yarjejeniyar da muke rattaba hannu a yau din nan, a cewar Kiir ga shugabannin ƙasashen Afirka da suke wurin rattaba hannun. Ya ƙara da cewa idan aka yi ko oho da irin waɗannan ayoyin tambayar, ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa kuma mai cike da adalci ba. A baya dai gwamnatin ta ƙi yadda da tanadin raba iko da yarjejeniyar ta yi da na hana harkokin soja a Juba da kuma na girke jami'an ƙasa da ƙasa masu sa ido a Sudan ta Kudu. Mai ja da shugaban jagoran 'yan tawaye kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Riek Machar ya rattaba hannu kan yarjejeniyar tun a makon jiya a ƙasar Habasha. To amma shugaba Kiir a lokacin yaƙi ya ce yana buƙatar ƙarin lokaci.
Ƙasar Ukraine da 'yan awari masu ra'ayin Rasha sun ci majituwa kan tsagaita wuta wadda za a fara ranar 1 ga watan Satumba, wato ranar farko ta shekarar makaranta. Ƙungiyar shiga tsakani ta gamayyar rukunoni uku wadda ke ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da ya yi sanadin hallakar mutane 6,400 ta ƙunshi wakilan gwamnatin Ukraine da na Rasha da na 'yan awarin gabashin Ukraine masu samun goyon bayan Rashar. Ta yi tattaunawa a Minsk na ƙasar Belarus ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar tsaro da haɗin kan Turai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Dalla, bari mu bude taskar hotunan namu a jihar Barnan, Najeriya, inda jami'an tsaro suka gabatar da waɗansu mutane gaban manema labarai da ake zargi da damfara da kuma sayarwa ƙungiyar Boko Haram mai. Kanar Gusau ya yi wa wakilin Haruna Dauda biyu ƙarin haske dangane da lamarin.
Ko waɗanda muka samu suna amfani da sunan shi shugaban runduna ta bakwai ta sojan Najeriya, Major General Lamidi Adeyoshin, suna ansar kuɗi hannun mutane da cewa za su taimaka a sako mutanen da muke bincike kan laifuffuka na ta'addanci.
Kamar waɗannan mutane da kuka ce suna karɓan, ana ke zarga da karɓan kuɗi don neman beli, kamar kun same su sun karɓi kuɗi a wajen wani hakan nan?
So biyu ma, so biyu. Ai mun ji labarin su ne daga jama'a, muka muka yi kokari muka yi musu gadar zare sai ga kuma mun kama su.
Alhaji Baba Usman ne dai da wasu mutane biyu a gurfanar da su ga manema labaran da kuma ake zargi da karban waɗannan kuɗaɗe da sunan shugaban sojan shiya ta bakwai dake garin Maiduguri sai dai sun karaita wannan zargi da cewa
muna tare da sojoji ne muna aiki. To sai shi wani yaro ya zo samu wannan ya ce da Allah ya taimaka a kowanda za a lirizin a same shi. Shi ne wannan ɗin ya tambaya ya ce da aka zo aka magana na ce a dokan ƙasa ba a karɓan kuɗi a ƙyale mutum. To shi ne sai aka kama wannan ɗin da aka bubbuge shi sai ya ce ni ne nake sa su. To kaga
amma kuna karɓan kuɗi? Kuna karɓan kuɗi.
Ni a farko yau shekara biyar ina tare da soja a nan Maiduguri kamar yadda nake ma magana a gidan rediyo da TV. In akwai wanda ya ce na taɓa an san kuɗinsa zai iya kawo kansa.
To kai aiki me kake?
Ni informal ne ina tare da sojoji ne. Yau shekara biyar tun 2000 abin da nake aiki.
Amma sun zarge ku cewa kun karɓi kuɗi da sunan shi shugaban soja akan za ku nemi belin a saki wasu?
To ni a wannan ɗin gaskiya bana la'akari da wannan.
Amma kuna tare da wannan ne?
Shi wannan ɗin yaron aiki mu ne mutum ɗari nake da shi nake aiki da sunan tun 2011 zuwa yanzu.
Kanar Gusin dai ya ci gaba da bayani ne game da wannan mutumin da aka kame a gidan mai da ya ce suna zarga ne da sayan mai ɗin kuma su saidawa a 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram.
Sannan kashi na biyu kuma akwai wani mutum da muka kama mai suna Bashir Ali wanda yana safaran mai da wata mota ƙira Peugeot 504 irin wadda aka sani ta da ɗin nan. Kamata wannan mota a ce tana cin lita kamar 50 zuwa 60 amma sai ga ya sa an mashi wani tanki na musamman wanda yana iya daukar lita 500 lokaci daya. Kuma da muka bincike shi ya faɗa mana da bakin shi cewa a kullun yana mayawa kusan guda 6. So shine muke binciken shi da shi da waɗanda suke sayan mashi da mai din su uku ne suna nan tare da mu muna binciken su. Su waɗancan mun hada su da 'yan sanda. Yana nan yana mana bayani.
Bai gama ku bayani ba.
Bai kare mana bayani ba amma kusan ga dukkan alama ko ma menene yake da wannan letter 3000 din abu ne wanda za a iya cewa bai bisa doka.
Kamar ita wannan matafa na gansu a tare da waɗannan.
Tana aiki a wannan gidan mai din. Tana cikin da ke taimaka ma wannan mutum yana sayan wannan mai din. Duk wani wanda zai sayi mai kada ya wuce lita 20 a cikin jarka. Duk abin da ya wuce haka nan saba ma doka ne.
Sai dai Malam Bashir Ali ya kame da wannan mai din ya musanta wannan zargi.
Sana Bashir Ahmed.
Ana kama ka.
A bakin mega.
Me kai?
Ba abin da nayi kawai mun sha mai na tsugo suka same ni. Wai muna kaiwa Boko Haram sai aka kama ni.
Wannan motar ka ce?
Motar na ne.
To na kake kai mun gidan kasuwa.
Idan na kawo a bakin bare ga wannan yanda ka sani in kan hanyar nan gaba. Ba wanda abin nan bai sani ba. Ya kai shekara 10 wani abu yana raba musu mai. Har yau walatalai abin shi nake. Yanzu kana tambaya kana fita duk masu sayar da mai na kan hanyar nan. Kace Bashir ba wanda abin nan.
Kai dan black market.
Dan bulbula market ne.
To ka bar baka musu bayani yanda cewa kai kana sayar.
Wallahi na yi musu bayani. Walatalai na yi musu bayani. Ni anan ba mu je mu sara mega mu zo mu kawo cikin gari mu sayar ne. Shine mun aka ba mun ba ka ba abin da. Mu je misali ta mu 300-400 mu zo mu sarar musu mu sayar mu samu na cafa ne mu shiga.
Kai dan wannan gwani.
Ni dan Sulemantina ina bakin ANPC. Mu kawo tun kama abu da mega ma sana mu kenan oga mu sara mu zo mu rarraba kalanzir akwai cikin nan yanzu akwai kalanzir akwai fetur akwai gas duk abin da ne mutun da yake yana so shine zaka nema ka kai marko ba haka ba.
Tun da rundunar sojan Najeriya ta mika waɗannan mutane uku da ake zarga da amfani da sunan shugaban runduna wato Major General Lamidi Adeosun ga hukumomin 'yan sandan Najeriya da su gaba da gudanar da nasu bincike sannan kuma rundunar sojan ta ci za su gaba da gudanar da bincike game da waɗanda aka kame da waɗannan man. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla daga harkokin tsaro kuma sai lafiya inda ma'aikatan jinya suke ƙara jaddada buƙatar kafa gidauniyar tallafawa marasa galihu da ke jinya cututtuka da ke buƙatar kuɗi. A cikin hiranmu da Jummai Linda Iliagata, wata jami'ar asibitin ƙwararru masu wankin ƙoda a Bauchi da ta ziyarci tashanmu ta bayyana ƙalubale da suke fuskanta a wannan fannin.
Babban matsalarmu shi ne rashin kuɗi. Yawancin waɗanda suke samuwa da lalurin ciwon ƙoda mutane ne waɗanda ba su da kuɗi. Kuma wannan ciwon ƙoda yana buƙatar kuɗi na wankin ƙodan kanshi ma yana da tsada. Ga magani gashi kuma ba kowanne abinci ya kamata su ci ba. So saboda haka babbar damuwarsu shi ne rashin kuɗi. Gwamnati tana da rawar da za ta taka a wajen taimakawa. Za ta iya sayan abubuwan da ake amfani da su domin wankin kodan, do a kawo a ajiya asibiti domin a riƙa yi ma mutane kyauta. Za su kuma iya riƙa taimakawa da sayan magunguna, su riƙa ba da magunguna a asibiti, ya kasance akwai magani a asibiti wanda idan sun zo sun wanke kodan za a ba su, su tafi suna sha a gida.
To kin yi bayani cewa kin lura cewa mata suka fita gayyara da wannan ciwo, menene yake kawo haka a ganinki?
Babban damuwar da ke kawo haka shine yawancin lokaci zaka gani idan mace ta kamu da ciwo, kowanne irin ciwo balantana babban ciwo wanda yana buƙatar kuɗi, yana buƙatar kula sosai, sai kaga wata ma a gadan asibitin mijinta zai sake ta, ko kuma ya bar ɗawainiyarta a wajen iyayenta. To idan iyayen ba su da ƙarfi, yana zama da damuwa sosai sosai a gare ta. Saboda haka yawancin lokaci za mu ga cewa mata suna shan wahala sosai, waɗansu ma har sai sun yi bara su samu biyan buƙatarsu saboda mazajensu sun sake su, kuma iyayensu ba su da ƙarfi. Jama'a masu hannu da shuni, idan Allah ya albarkace ka da ɗan wani abu ko yaya yake, kar ka ga kamar yayi kaɗan ne, ka taimaka. Duk lokacin da ka je asibiti ka samu wanda ya kamata ka taimake shi, masu ciwon ƙodan nan suna buƙatar taimako sosai. Za ka iya sayan, ba da kuɗi a sayi kayan aiki, za ka iya ba da kuɗi a ka sayi kayan aikin, za ka iya sayan kayan aikin ka ajiye a riƙa ɗauka ana amfani da marasa ƙarfi. Za ka iya kuma ɗaukan nauyin wani daga cikin masu wankin ƙodan don ka taimaka mishi, ko da sau ɗaya sati, na sati ɗaya ne ko sau ɗaya a rana, a sati ne ma, don ya kamata su wanke ƙoda sau uku yawancinsu a sati, kuma ba su da kuɗin da za su yi wannan. Saboda haka waɗansu suna yi sau biyu, waɗansu ma sau ɗaya.
To idan kin ce su yi sau uku nawa ne yake kamawa kenan sau ukun?
Sau uku ya danganta ga asibitin. Kamar a asibitin da nike aiki, ana yi 10,011 ne. Amma waɗansu asibitai suna kasa haka, waɗansu ma suna fin haka. In an ce mutum
10,011 wanki ɗaya,
10,011 a yi sau ɗaya.
Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ka taimake su. Amin.
Haka yake Jummai Linda Iliya, wata jami'ar asibitin ƙwararru masu wankin ƙoda a Bauchi. Wani lokaci kuma nan gaba za mu ƙara haske totila akan wannan batu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali, ya karbi bakuncin Dr. Habiba Ismail, wata likita da ke aiki a bangaren da ya shafi mata a asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a Bautin, Najeriya, wadda take mana bayani kan batun nan da ke da mahimmanci tsakanin iyali, musamman a ƙasashenmu na nahiyar Afirka, wato samun zuri'a, wanda rashin sa waɗansu lokuta yakan kai ga kashe aure, tsangoma da karan tsana a bangaren sirikai. Dr. Habiba tana yi mana bayani kenan kan matsalolin da ke hana haihuwa ga mata lokaci ya kwace mana, inda kuma za mu dora kenan yau.
Akwai kuma waɗansu wanda haka dai halittarsu yake, za ki ga cewa ba sa yin al'ada ko da wani lokaci, duk wata kamar yadda duk mace take al'ada. Sukan ɗauki wata biyu ko uku ba sa al'ada, saboda ba ko da yaushe ne suke fidda ƙwai ba daga mahaifarsu. Wannan dalili in ba ta releasin ƙwai a kan yadda ya kamata ta yi, duk wata su yana ba su wahala ɗaukan ciki. Wasu lokuta kuma za ki ga suna da wani ciwo ne a cikin mahaifansu, kamar fibroids ɗin nan, idan ya girma ya rufe hanyar da kwai ke shiga ko hanyar da maniyyi yake shiga shi ma yakan kawo matsalan wahalan daukan ciki. Wasu kuma zaki ga halittarsu ne, wasu ma ba su da mahaifan amma ba su suna zaune ba su sani ba, su ba su al'ada, ba su da haihuwa amma bai dame su ba, sai lokaci ya dauki lokaci sannan in sun je aka yi bincike sannan a san ga matsalan su dalilin da yasa ba su al'ada ba su daukan ciki. Wasu kuma zaki ga kaman a ce kiba ne ya musu yawa, kitse ya rufe musu ovaries din su, jakan inda yake fidda kwan su, so ba tare da wannan kiban ya rage ba, ba yanda za a yi su samu su rika al'ada yanda ya kamata ballantana su samu haihuwa ta wajen mata kenan. Wasu kuma maza mafi yawanci zaki ga abin da yakan kawo musu rashin haihuwa shi ma wannan ciwon sanyi yana musu illa sosai a halittarsu da mazantakansu, yanda zai raunana musu ƙarfin maniyyi, yanda ba zai ma iya fita da yawa ba, ko ya fita ma da yawa din ba zai iya haɗuwa da ƙwai yanda ya kamata har ya zama ɗa ba. Wasu kuma za ki ga saboda yanayin wani ciwo da suke da shi a jikinsu ya raunana musu lafiyarsu gaba ɗaya, sai ya kasance ba su da ƙoshin lafiya ma a jikinsu, ballantana maniyyin su yayi ƙarfi yanda zai iya ba mace ciki. Wani lokaci kuma su mazan za ki ga yanayin aikinsu a wuraren da suke aiki suna haɗuwa da wasu abubuwa masu hatsari wanda za su raunana musu mazakuntansu, ya kasance maniyyinsu ya raunana ba shi da ƙarfin da zai ba haɗu da kwan ya mace ba ta ciki. Wasu lokuta kuma za ki ga wani ciwo ne da ɗa namiji zai yi, musamman waɗanda suke yin ciwon hangu ɗin nan suna yara, za ki ga kin ga sun yi shi tun suna ƴan ƙanana,
wanda wannan hangu
watakila ma uwan in ba ne
hangun wannan
ciwon hangu wanda tun suna yara sukan yi, wanda yake kumbura gefe ɗaya na fuska, kaman a ce mishi hangu dai ake ce mishi da Hausa,
hangu ake ce mishi shi hangun nan na hana haihuwa.
Shi ma yakan hana haihuwa a ƴaƴa maza, shi yasa mukan faɗakar da ƴaƴan da iyaye mata wani lokaci da sun gan shi a jikin ɗa namiji har su yi wasa, saboda wannan ciwon za su yi suna yara ne, amma gaba ɗaya in yi jini ya taɓa ƴaƴan marainansu sai ki ga ya nakasa su, so idan sun girma ba za su iya samun haihuwa ba saboda ƴaƴan marainan sun raunana. Wasu kuma za ki ga saboda yawan sa wanduna masu matsewa ko irin nylon haka wanda suke ɗaukan ɗimi, so shi wannan ɗimi ɗin yana raunana marainan namiji kuma sannan ya rage mishi ƙarfin maniyyi, so shi ma yakan iya sa yakan janyo rashin haihuwa a maza. Wani lokaci kuma za ki ga wani aiki ne, operation ne za a yi ma mutum, so idan aka taɓa ta nan wasu jijiyoyi ta ɓangaren azzakari ko marainan namiji shi ma yakan raunana. Wani lokaci kuma magunguna ne mutum yake sha, so amma magungunan nan suna da ƙarfi da yawa sukan taɓa ƴaƴan maraina, so dole in mutum yana da matsala sai an yi bincike an tantance wani irin matsala ne ya janyo mishi wannan da kuma yanda za a yi maganin shi.
Yawa, to a cikin matsalolin nan duk da kika ambata na maza da mata, akwai waɗansu da ake samu da za su ke hana haihuwa kwata-kwata?
To kamar a da a lokacin da za a ce babu ilimin kimiyya da yi nisa kamar yanzu yanda ya yi ba, za a iya cewa idan mace da tana da irin wannan matsalan da wuya ta ƙara haihuwa sai dai ta zauna a rayuwanta ko kuma ta ɗauki ɗan ɗan uwa ta riƙe. Amma yanzu ilimin kimiyya ya yi nisa, ba ƙasashe masu tasowa da suka ci gaba ba har ƙasashe masu tasowa yanzu ana yin waɗannan taimako da ake taimaka ma irin waɗannan mata ko maza masu matsala. So zan iya ce miki a gaskiya a yanzu dai halin da ake ciki idan dai mutum yana da kuɗi yana so, to kowane iri ne matsalan shi za a iya samun magani da za a iya taimaka mishi yanda zai samu nashi rabon.
To ai masu iya magana suka ce inda rai da rabo in babu rai rabo ya ƙare, Allah kuma tabbatar da rabo. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai mako na gaba idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Kafin nan a madadin bakuwar tamu Dr. Habiba Ismail da kuma Kibahiro Diodone da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin alheri ke cewa da alheri.
Menene duniya? Menene dadin duniya?
To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1:25 na asuba. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Amma ko da ilimin zamani ya shigo a yankinmu, ya isko mu da ilimin addini, kuma ta cikin shi akwai ilimin zamani. Za ka isko cewa Malam Abdullahi Gondo da sauran malaman shi su almajiran shi su san fodiyo sun yi rubutu akan ilimi na medicine wanda yake ke buƙatar abin da shi a likitanci. Sun yi maganganu akan abin da shi wata da rana da zagayen su, abin da shi solar system din nan da ake faɗa, dukkanin su akwai rubuce-rubuce da dama akan su. Sun yi rubuce-rubuce akan abin da shi geography, akwai rubuce-rubuce akan abin da shi history.
Malam Ibrahim Wakkal, mataimakin gwamnan jihar Zamfara kenan, ku saurari shirin nagari na kowa ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Tawo madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jiya Laraba, kasuwar hannayen jarin Amurka ta tsaida jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi, ta yadda ma wasu muhimman hannayen jari suka ci gaba da maki 400. 'Yan sanda a jihar Virginia ta gabashin Amurka sun ce mutumin da ake zargi da kisan gillar da aka yi ma wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar harbin da ya yi ma kansa. Shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar ƙin baƙin haure jiya Laraba. Ta ce ƙasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulaƙanta masu ƙoƙarin neman mafaka a ƙasar ba. Ƙasar Ukraine da 'yan aware masu ra'ayin Rasha sun ci majituwa kan tsagaita wuta wadda za a fara ranar 1 ga watan Satumba, wato ranar farko ta shekarar makaranta. Sannan wani wato alkali a jihar Colorado ya zartar da hukuncin ɗaurin rai da rai har sau 12 da kuma ɗaurin shekaru 3,318 mafi tsanani ga James Holmes, ɗan bindigar nan da ya kai hari wani mummunan hari a gidan kallon bidiyo a kusa da Danbe shekaru 4 da suka gabata.
To a gaishe ka masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu ka gaisuwa ta aziya ga Gloria da Henry Wallaby na jihar Maryland nan Amurka da mahaifiyarsu Esther Usman Wallaby domin rasuwar babansu Mr. Linus Modu Dunya Gadzama wanda ya rasu ranar Lahadi. Za a kuma yi jana'izar sa yau a garin Lasa jihar Adamawa. Sai kuma gaisuwa ga Ecclesiar Equa Goodness Bauchi domin rasuwar Jessica, ɗaya daga cikin ƙananan yara 7 da mota ta banki, suna kan hanyarsu zuwa aikin ibada a church ranar Litinin. Allah ya ba dangi duka jimirin rashinmu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen harhaɗa shiri da bada umarni, da injiniyanmu na yau Mr. Abraham ko kuma Ibrahim, alheri ke muku, fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.